Sanarwar yunkurin ciwo bashin ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arzikin kasa a karkashin mataimakin shugaban kasa Kasim Shettima, wacce ta ce za ta kafa kwamiti da zai gudanar da aikin nan da makonni biyu. Kwamitin zai fitar da hanyoyi da za a bi wajen samun kuɗaɗe daga bankin duniya da zai sa a samu tallafi kuma a rarrabar da tallafin ga ma'aikata da marasa galihu a ƙasar. To sai dai masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce bashi hanji ne yana cikin kowa.
Bashi hanji ne yana cikin kowannenmu. Ƙasashen duniya baki ɗaya, ƙasar Amurka ne, ƙasar Burtaniya ne, ƙasar Jamus ce, a ƙasar Afirka ta Kudu ne, ƙasar Sin ne, wato China, kowane ƙasashe kuma kowace ƙasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu bane, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare bane don mun je mun ci bashi. Asali ma kama nemi bashin ka samu a baka, shi kanshi wata daraja ne, wani mukami ne, don wani zai nemi bashin ya rasa. Mu fahimci wannan gundarin bayani.
Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Habu Hamisu, ya itar da batun bashi a daidai wannan gabar.
Bashi din nan aka ciyo shi talakawa ne za su biya. Talakan da an riga ma an yi mai abinda aka yi ma ar ya zamanto ya rasa kanshi, baya iya tunani, ya kai ga cewa al'umma na so masu mutu su bar duniya saboda azaban da aka shiga a can baya, kuma gashi yanzu za sake daurawa al'umma wata azaba wanda ya fi na baya. In aka ce za a bada tallafi, duk wani tallafi da za a bada wanda ba wai duk al'umma bane za su amfana ba, ba tallafi bane, wannan ya zama mai yaudara. Amma mun san cewa ana cin bashi ne sai a kara sace wayannan abubuwan. Talaka ba sa jin, wato ba sa amfana da ba su sukan da aka ci a baya.
Ga Alhaji Saminu Dauda Kambari yana ganin akwai kalubale da sai gwamnati ta hada kai wuri guda kafin ta magance shi.
Ni abin ma ya ban mamaki. Bai kamata a ce Najeriya tana ci gaba da neman bashi ba. Kuɗaɗenmu da mutane da aka sassace, da wanda yake cikin gida da wanda yake waje, idan da gaske ake, idan aka dawo da su ƙasar nan, kani na tabbata kashi a cikin kashi 100 aka dawo da kashi 70 ko 80 zai share duk basu sukan da ake ci.
Shi ma masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum, barista mai nasara Umar, ya tsokaci ne kan batun karɓo bakin.
Ai kokari a rufe hanyoyin da barayi ke sata, a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wubda ciki da kuɗin jama'a a hukunta su, a kokari a hana satan man fetur da ake yi, a kokari kuma a nemi kamfanin man fetur din nan yayi bayani shin duk kuɗin nan ina suke zuwa, duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa. Idan an ce do yan Najeriya ne, a fito a yi mana bayanin suwa suka mallaki kamfanin mai na Najeriya da su wane ne, kuma meye dalilin da ake ba wasu rijiyoyin mai na alfarma amma ƙasa na cikin talauci. A kokari do a gani kuma kuɗin da aka kashe aka je aka ciwo bashi da sunan za a gyara matatun man fetur, me yasa ba a gyara su ba? Waɗanda aka ba wannan abun a kama su a hukunta su, so maya mayo waɗannan kuɗaɗe. Akwai kuma sace-sace da ake ta yi na gwamnati, in aka daddoda waɗannan kafofin za a samu kuɗin shiga. Ba dole ne hanyar samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo bashi ba.
Abin jira a gani shine irin tsarin da gwamnati za ta yi wajen tabbatar da kwamitin ya yi aiki bil haƙƙi da gaskiya wajen samo wa ƙasa sauƙi da daɗin cire tallafin man fetur ba tare da ɗaukan lokaci ba. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.